gautan fada da hujja ba gautan fada da makami ba
Hukumar EFCC mai yaki da cin hanci da rashawa ta fara binciken tsohon shugaban ma'aikata na gwamnatin tsohon shugaba Goodluck Jonathan tare da tsafin ministocin tsaro biyu da suka hada da kwankwaso kan zargin sama da fadin wasu kudade na kungilar makamai. Shugaban kungiyar Buhari Volunteers ya ce duk wata gazawa da ake kallo ta gwamnatin APC da ma iwon da aka yi wa shugaban kasa a jihar Borno laifi ne na wadanda shugaban ya nada a makamai a yankin Arewa. Masu fashin baki kan siyasar demokradiya sun ce akwai babbar riba cikin manufar bawa shugabannin wakilan majalisun dokoki na kasa rigar kariya duk da zargin cewa za su wuce makadi da rawa wajen aikata abubuwa da suka yi hannun riga da muradin talaka duka dai a cikin wannan shiri na kowane gauta. Masu sauraro assalamu alaikum Ibrahim Ishaq dan uwar Rano ke muku sallama a cikin wannan shiri na kowane gauta da ya kunshi tsantsar ra'ayin yan siyasa na kashin kai bisa al'ada ta demokradiya kamar yadda sashe na 39 na tsarin mulkin kasar nan ya bada dama. Al'amuran da suka shafi sha'anin mulki da kallo da ake wa gwamnatin next level abu ne da a kullum ke shan fassara kala-kala daga mabiya da su kansu talakawa da ake mulka hususan kan yadda ake ganin cewa wasu bangarorin ana samun koma baya sabanin irin alkawarin da ake ganin shugaban kasar ya yi wa jama'a a lokutan yakin neman zabe. Tun gabanin sake zabanta a karo na biyu gwamnatin ta APC aka hango wasu daga cikin matsaloli da kalubale da ke gabanta wanda a hasashen wasu yan kasa an sake bata dama ne bisa yarda da cewa za a samu gyara a zangon mulki na gaba sai dai kuma yanzu lamarin suna sauya salo ne sabanin fahimta da zatan da al'ummar kasa suke da shi kan sha'anin mulki. Shin abin tambayar anan shine ta ina giza ke sakar ne kuma me yasa ake mayar da hannun agogo baya? Shugaban kungiyar Buhari Volunteers Alhaji Musa Gambaguri yana mai ra'ayin cewa duk wata gazawa da ake gani a gwamnatin ta APC laifi ne na wadanda shugaban kasar ya nada mukamai musamman ma ihun da aka yi wa shugaba a Maiduguri jihar Borno dake shiyar Arewa.
Abinda adawa take nunawa a siyasa shine tana nuna maka haske. Wannan abinda suka yi sun nuna wa babu Buhari haske cewa to ko dai ijasu ya kira su ya ja kunnan su cewa su koma grassroots si connecting da mutanen su ko kuma ya san yanda zai yi da su.
Amma kana ga ku ya fahimci haka din a matsayin
tabbas baba ya fahimci haka.
Amma kuma aka ji fadar shugaban kasa na cewa ba kowa ne suka yi ihun ba ai face yan hamayya.
Kaga kamar kalubalanta kamar yanzu. To bari in gaya maka. Ai ta siyasa haka take. Ba zai yiwu a yi abu ka zo kai admitting ka ce haka. Kuma shi kansa Garba Shehu yana ɗaya daga cikin matsalar Buhari.
Da yake me kenan?
Akan irin waɗannan maganganun da cike. Kaga yana nema ya yaudari shugaba cewa ba fa matsalolin sa Abba Kyari ne yasa akai wannan ihu ba. Yana nema ya yaudari shugaba cewa waɗansu ne ƴan adawa suka yi. Ina ƴan PDP suke a Maiduguri da za su iya taruwa su yi ihu wannan ihu.
Amma baka ganin duk abin da zai faɗa sai da sanin shi kansa shugaban kasa da ba ra'ayin sa yake
faɗa ba. Maka ina ƴan PDP a Maiduguri da za su iya yin wannan taro shi wannan ihu. Ƴan APC ne waɗanda munguno da ainihin kyari ka gane ko suka yi distancing ɗin kansu suka nesanta kansu daga ƴan APC wato ainihin Maiduguri.
Alhaji Musa Gambaguri kenan guda cikin masu kare manufofin gwamnatin APC a Najeriya. Kuma kalaman nasa na zuwa ne a gabar da muka ji cewa hukumar nan da ke yaki da cin hanci da rashawa EFCC ta fara binciken yadda aka yi sama da fadin wasu makudan kudade kimanin naira miliyan 35,000 da aka ware domin wata kwangila ta siyo makamai a zamanin baya. Mutanen da ake zargi kan karkatar da aka lar waɗannan kudade dai har da tsohon shugaban ma'aikatan gwamnatin Goodluck Jonathan wato Chief Mike Agidome da kuma tsafin ministocin tsaro biyu da suka hada da Prince Adetokunbo Kayode da kuma kwankwaso sai ko tsohon babban sakatare na ma'aikatar tsaro Dr. Haruna Sanusi tare da Major General Nguni. Majiyar jaridar The Nation ta ce hukumar ta EFCC dai ta kuduri aniyar yin binciken kwakwaf wanda tuni ta dukufa da fara shi kan zargin wannan badakala inda ta fara gano cewa waɗannan kudade an ware su ne domin siyo bindigogi da alburusai tare da tanadin kayayyakin aiki karkashin shirin ko ta kwana na wanzar da zaman lafiya na Majalisar Dinkin Duniya. da yake tabbatar da fara wannan bincike mai magana da yawun hukumar ta EFCC Mr. Tony Orelade ya ce naira miliyan 35 din dai kudin rance ne da ma'aikatar tsaron ta karbo shi a shekarar 2008 daga ofishin kula da basussuka na ƙasa kuma har zuwa yanzu da ake binciken yadda aka yi aka haihu a ragaya binciken ya nuna cewa ba a kammala wannan kwangila ba bayan kuma an biya kafin alƙalami na kudin ta inda gida ke sakarar kan wannan kwangila dai shine matsayin babban director na kamfanin Richfield Technologies Limited wato Mr. Donald Peterson da kamfanin VTB Export and Import Limited tare da kamfanin Free Rose Limited da kuma kamfanin African Integrated Services Limited cikin bayanan da yayi wa hukumar kenan ta EFCC bayanin babban director Mr. Peterson ya nuna cewa yayi kwangiloli masu yawa ga ma'aikatar tsaro da suka hada da yo safarar manyan motoci da kuma kayayyakin sadarwa haka zalika shine wanda yayi kwangilar sayo wadancan makamai da alburusai akan kudi naira miliyan 533 da kuma naira miliyan 778 kuma ya ga yawa EFCC sun cewa an biya shi kafin alƙalamin kuɗi naira miliyan 106 ne kacal kan daya daga cikin waɗancan kwangiloli bugu da ƙari ya fayyace cewa dukkanin waɗannan kwangiloli takardun kuɗin da aka bude kansu ba a yi amfani da su ba kuma bai da masaniyar cewa an janye wannan kwangila tunda babu wata takarda da aka aike masa ko kamfanin sa kan wannan al'amari wanda kuma ya ma biya wasu daga cikin jami'an gwamnati nasu kasan nacin hanci game da waɗannan kwangiloli tunda cikin su akwai wanda yace ya karbi dala 240 wai domin bibiya tare da tabbatuwar fitowar waɗannan kwangiloli waɗanda Mr. Peterson ya zargo cikin wannan badakalar kwangila dai suna da dama domin hata mai taimakawa tsohon ministan tsaro Rabiu Musa Kwankwaso ya karbi irin wannan kaso na cin hanci inda aka ce ya karbi naira miliyan 100 kuma Mr. Peterson ya ce akwai shaidar dabantattun bayanai na asusun bankunan da harkallar ta kasance da malambobin wayar waɗanda abin ya shafa kuma dai tuni hukumar EFCC sun tace bincike yayi nisa domin gano dukkanin waɗanda suke da hannu akan wannan al'amari mai alaka da tsarin biyan kuɗin kwangilar waɗanda suka karɓi cin hanci akan ta da kuma waɗanda suka bayar to amma a bangare guda akwai waɗanda ke ganin shi kansa salon binciken da ake yi a gwamnatance yana zuwa da sabanin zahirin abin da gwamnatin ta alkawarta wa 'yan ƙasa baya ga a gefe guda zargi da ita ma ake yi mata na samun ma'abota rashawar cikin ta waɗanda suke da uwa a gindin murhu wato dai makusanta rabar mulki amma da yake su ne suke juye ludayin ba a jin doriyar matsayin su da ma zargin da ake musu na laifin da suka yi wa jama'a ta fuskar mulki amanan lahi Ahmad Muhammad yana cikin masu ganin akwai buƙatar a sake sabon lale kan yadda gwamnatin ke tafiyar da mulki mai alaka da wannan al'amari na yaki da cin hanci da rashawa tare kuma da auna hakan da makomar talakan da aka ce ana yi domin sa
ai yanzu ba hanci ake cinyewa ba da ido da kunne baki daya yanzu ake cinyewa lokacin da al'umma ta tsaya ce to cin hanci da rashawa sai ya katutu a ƙasa duk duniya na fada maka babu ƙasar da ake saranta ake sasakata irin ƙasar nan shugaban ƙasa shi kadai ne yake da wannan will din amma ka duba baki ɗaya makarraban da suka zagaye shi da kuma al'amuran na gwamnati yanzu ka duba audit reports da suka dinga fitowa daga wurin office of auditor general na para status da ministries akwai kudade wanda ba su kashe ba shekara 2 shekara 3 shekara 4 babu audit reports yanzu kusa duk ministers din da MDs ba wanda ba a ba query ba in ka duba majalisa ta yi fushi da su kuma ta hargitsa in ka duba misali in ka dawo bangaren NNPC har yanzu ana maganar oil subsidy din nan wanda shugaban kasa ya ce fault ne
kuma shine ministers din
shine abin da lamarin sufurin yana shine abin da zai daure maka kai in ka dawo maganar bangaren wuta in ka duba shugaban gwamnatin Kaduna ya ce a shekara 3 an kashe 1.7 trillion ina waɗannan kudade suke in ka duba trillion da aka kashe a shekara 4 a kasafafin kudin nan sai kaga ina aikin yake a ƙasa saboda haka magana ake kawai in ka ce cin hanci da rashawa ana yaki da shi a'a ana dai karbo ɗan kudade wanda waɗan suka sassata amma in ka duba bulk of the money bannar da aka yi duk mutumin da yake da lamba ko ba gane ba ai bai kamata ma a kan shi a kunshin wannan gwamnatin ba
ba ganin tsohon sakataren gwamnatin tarayya da yake nan da lamba an kawar da shi
ai ba lamba bane dumu aka kama shi da cin hanci da rashawa ko ba gane ba kuma taya akai aka sauke shi aka na gari da kyar da kyar aka sauke shi sannan kuma har yau misali mun an kai shi kotu an yi prosecuting din sa misali na faɗa maka inda gaske ake yakin cin hanci da rashawa akai ya kamata yanzu a ce muna da special court kotuka na musamman wanda
za kana ganin shugaban kasa na ƙoƙarin cewa yana ƙoƙarin tabbatar da an samu da waɗannan kotuna saboda su suke kawo tarnaƙi wajen yakin cin hanci da
rashawa ba ka sani ba kullun zamu yi ne ba mu yi ba misali ina ake hada-hadan nan ne na cin hanci da rashawa an fi a bangaren kwangila kullun kwangilan nan biliyoyi zaka ci amma kuma babu aikin a ƙasa kullun zai kaji an bada kwangila biliyan 20 biliyan 30 biliyan 50 biliyan kaza amma zai kaga ina ayyukan a ƙasa da mun kashi 80 na cin hanjin rashawa a kwangila ake koi ko annan akwai report da NNPC ta fitar wai an sace mai na dala miliyan 700 wannan kawai sun dan fadi dugo ne a cikin teku amma tafkar da ake a NNPC Allah kadai sani
amanallahi Ahmad Muhammad kenan guda cikin masu tsinkaye kan al'amuran siyasar Najeriya wanda kuma alakar wannan batu da aikin su kansu wakilan majalisar dokoki ta kasa abin dubawa ne tun bayan da aka fara tsitsinkawa da muhawara game da matakin da suka fara dauka na nema wa shugabannin majalisar rigar kariya kamar yadda shugaban kasa da mataimaki gwamnoni da mataimakansu ke da wannan dama karkashin kundin tsarin mulkin kasa tun a makon jiya ne dai majalisar dokokin ta fara yin nazari kan batutu wanda suke da alaka da gyaran da za a yi wa kundin tsarin mulkin kasa ciki kuma suke san shugabannin majalisun dokokin na kasar nan a ce sun ci gajiyar samun rigar kariya da a turance ake kira immunity gabace da alhakin gauta ke neman fayyace tasiri da ribar samun rigar kariya ga waɗannan shugabannin majalisun dokoki wato principal officers a turance da kuma illar da ke tattare da basu wannan rigar kariya shin ta yaya wannan lamari zai kasance la'akari da girman demokradiyyar da muke gwadawa ga Dr. Abbati Bako
a maimakon idan sun laifi a ce an kai su kotu kamar yadda suka fara a baya musamman tsakanin lokutan 1999 zuwa shekara ta 2007 lokacin shugaba Obasanjo wannan ya kawo hayaniya da abubuwa da yawa da suka kawo nakasu a demokradiyyar Najeriya wato demokradiyyar mu karanta bai kai tsaikon da zaka ce ba za a yi mata gyara ba ina da kyau a gyara wannan tsarin ba shugabanni kariya na tarayya da kuma na jihohin ma ai gashi nan wasu gwamnonin sun yi laifi bayan sun gama mulkin kuma suna nan a daure akwai na Taraba da aka yi akwai na Jihar Filato da aka yi da shugabanni da yawa wanda yake an gano daga baya sun cin hanci da rashawa kuma an hukunta su to wannan yana da kyau amma
daga bangaren majalisun shi ma wannan ba zai kara haifar da a samu yawaitar gurfanar su ba bayan misali wa'adin wakilcin su ya kare kamar yadda ake gani akan gwamnoni da shugabannin kasa
idan wa'adin su ya kare na cewar sun gama shekara 4 ya zamanto an musu wani hukunci wannan shine abu daidai amma idan ka duba tsakanin kai su kotuna da za a yi ta yi idan ka ce babu wannan kariyar ko shugaban kasa da gwamnoni da aka ba su wannan kariyar da tsarin mulki na 1999 ya bayar an ba su ne saboda gudun mutane ɗaiɗaiku da ƙungiyoyi za su kai su ƙararraki ne a gyara a ba su kariya sai in sun yi abu ba daidai ba bayan sun gama mulkin a rakito su a hukunta su yafi
saboda yanayi na kasar
yanayi na kasa ka dubi yanayi misali Bukola Saraki a gaba ɗayan kusan shekara 4 da iya wata 48 kullum a hanyar kotu yake wannan kana shugaba dole ne ya taɓa ƙwaƙwalwarka dole ya taɓa tunaninka dole ya taɓa tsarinka dole duk wani abu da yake zai amfanar da 'yan ƙasa da ko tsarin da kuka yi dole ne a taɓa shi sakamakon kullum ana kotu kullum ana tattaunawa wannan zai kawar da hankalin shugabanni sau shi sa muke hangen cewar gwamma a ba su dama idan lokacin wato karewar wa'adin su yayi daga nan duk wanda aka bincika aka gano yana da wani laifi za a iya kai shi kotu ba wanda ya fi ƙarfin doka a kowace irin demokradiyya a duniya
Dr. Abbati Bako kenan guda cikin manazarta kimiyyar siyasar duniya wannan dai batu ne mai fadi wanda a shirye-shiryenmu masu zuwa nan gaba za mu ci gaba da bibiya tare da yin nazari a kai amma kafin nan yanzu bari mu tsahirta mu leƙa jihar Jigawa da muka sake karɓar bakuncin Babawo Muhammadu Kazaure wanda ke gaya wa duniya cewar tasirin kalaman gaskiya da suke fito da shi kan mulkin da gwamna Muhammadu Badar ke yi ya ishe sauran masu mulki darasi
ga yanzu gashin gwamna ya je Hadeja ya sha da kyar hula da aka sa sai da aka samu hula tafi 50 akan titi takalma kuma babu lissafi Adamu ni abinda nake ga mutanen jihar Jigawa yanzu da dadi za a jefi gwamna a Hadeja
in a sha da kyar da kake magana ba bawo na cincirin dan masoya ne na irin aikace-aikacen da shi gwamna Badar Abubakar yake gabatarwa a jihar Gawan suke mara balale da shi
haba Adamu ta taba ganin an yi ihu da ba mai akan dadi me girma gwamna baya kyautatawa shi yasa mutanen Hadeja suka tunzura me girma gwamna ya kasa a ya sa mutanen jihar Jigawa a cikin kakak na kai da to yanzu idan ka je local government tawa mutane sun yi tagumi yau ba cin yau ba na gobe ya ilahi ina wannan mulki na badari zai kai mu shi yasa muke ga mutane cewa wannan mulki dole sai an canja akwai gyara
amma to dumbin mutanen da suke yabon gwamnatin tasa ba waɗanda suka ga irin nasarorin da yake gabatarwa bane ba ya sanya suke fada
yo Adamu a ina sun ce asibiti na Kazaura Teaching Hospital gahi can Kango ne an ce Kazaura ta zama Dubai to a ina ka je ka gani kai minister ruwa yazo jihar Jigawa ya ga duniya cewa cikin Najeriya ba jiha titi baya kamar jihar Jigawa a ina yake aikin na ga ma babu aiki a jihar Jigawa kowa wahala yake sha ya shiga taitayin sa gudun hijira ake shi yasa aka jefi gwamna aka ce ba mai
babawo Muhammad Kazaure kenan dan siyasa daga jihar Jigawa idan muka dawo nan Kano kuma yabawa wasu ƴan siyasa ke yi da salon mulkin gwamna Ganduje musamman ma a wannan gaba da Gandujiyar ta fara yi da mutanen ƙauye sai dai kuma a cewar sanin suka ta madobi akwai masu fuska biyu da suke yin kememe wajen taimakon talaka bayan kuma su sun shiga cikin gwamnati suna amfanar rumo
irin wannan kiraye-kiraye muke lalle a kiyaye ɗan riga da stati a fita a tafi gurin ɗan zabe na Allah da Annabi wanda suka zabo wannan gwamnati amma ba a bada mukami ba kowa jihiru a ce SA gwalmai shi ne zai fasa gwamnatin nan kwai da kuɗi ya fito ya fara rabon abin arziki duk wanda aka ba mukami kowa ya noke yanka dai zai fuskar shanu to wannan tsarin ne mu ba za mu yadda shi ba muna so a fito ai Gandujiya ta tsakani da Allah da Annabi a taimaki ɗan dangwale na ƙasa amma ba a baka mukami ba kai kuka talaka kuka
ba za ka iya kallon sa a matsayin watakila ko shi namba 1 ne bai ba su damar da za a je a taimaki na ƙasan ba
mallam irin mu da muke daukar albashi a wata a Dubai da ya dauka 140 amma ce hidimar 30 ko ni tulayi ya fada ma ka kasa gyara ka tafi rabe rabe ai kaga so kike gaji a Ganduje da bakan magana yanda aka baka mukami a gani a gurin al'umma she gobe jama'a su fito su cigaba da dangwalawa jam'iyyar APC kura an gwamnatin baba Ganduje akwai yanki tumurmura birni da kauye sun yi laba nan gaba baba ka nuna ai maka yeme mai maka
kuma ku kenan tunda kai ma kana bada misali hadda kanka
ni fa na ce ina da mukami na gode Allah zuba gani fesa ba
zaka na taimakon al'umma
ka je gidan mu ka gani za ga jama'a da
jagororinka na karamar hukumar ka ta madowo fa su ma suna yin irin abin da kake
shawara ne shugaban karamar hukumar ina yi Musa Ilyas yana yi amma ba za mu yi da ƴan funce ba agololin ƴan siyasa a ba ku kayan mutane ku rabe ku wahala magoya ban ku wahala
amma idan aka tafi haka kana so ka ce jam'iyyar ku ta APC za ta kife kenan
ai wannan abu ne Allah ne gwamna ai ya gama gwamna yanzu nuna zai mu ba mu so in nuna ai matukin jaka ne
sabida an ce wai juma'ar da za ta yi kyautun daga Laraba ake gane
to ai na gama duk yaron wa'annan yaron da ka suna yabo sai musu kura in dai ka suna yaban ku muhina to dan kwankusiya ne ina so tabbatar maka
kuma commissioner yana gabatar da aikace-aikacen da aka dora man nauyi
to aka ce sai gwamnati suka kire banta
to amma gashi nan sun yi wani jami'in ta
to kai ka ji mu dai muna fada fito a gyara
Sanusi Kata na Madobi kenan dan siyasa a nan Kano anan kuma wata kilgamsuwa da mulkin gwamnatin ta Gandujiya yasa gamayyar kungiyoyin tallata manufofin ta matakin karamar hukumar Kumbotso suka shirya taro na murnar cin nasarar gwamna Ganduje da kuma sanatan Kano ta tsakiya Mallam Ibrahim Shekarau a zaben da ya gabata kenan kamar yadda shugaban gamayyar kungiyoyin a yankin Kumbotso Mustafa Tijjani ke bayyanawa
wannan malimar mun yi ta ne saboda karama wa'annan mutanen su kuma muna ƙara mika godiyar mu ga chairman din mu na karamar hukumar Kumbotso wato honorable Kabiru Adufan Shekara da yake bada gudunmuwa kuma yake tada wainiya da mu a bisa wannan duka abubuwan nan mun ci mun sha kuma duk ba dan komai bane ba saboda duk wannan gudunmuwan da yake ba sannan muna ƙara godiya ga Alhaji Kabiru BBC da la shugaban gamayyar kungiyoyi na jihar Kano ka zo wajen nan ka zo ka ga yanda ake tabbatar li ake ci ake sha da komai duk wannan abin ba kowa ne ba da wannan gudunmuwa ba honorable chairman na Kumbotso local government Kabiru Adufan Shekara duk shi ne mana wannan abin muna ƙara godiya a gare shi muna ƙara godiya Allah ya sa ya fasha Allah mutumin nan bai kasa a guyuwa ba duk wata bukatun ka daga kamun shi in dai ba ta karfin shi ba insha Allah zai maka kai kuma bai maka ba insha Allah zai sa a maka to yasa muke ƙara godiya wannan abar karramawa da muka mishi
raba bakin Mustafa Tijjani Idris din sai shi ma shugaban gamayyar kungiyoyi na jaha Kabiru BBC Dala ya fara nasa tsokacin
ayan gamayyar kungiyoyi ina so amfani da wannan dama muku godiya da wannan walima da kuka shirya wacce alhamdulillahi shi chairman yayi bayani akan mai girma shugaban karamar hukuma da irin karamcin sa da yanda yazo wannan karamar hukuma yake ta abubuwa na alheri na arziki da yanda kuka ce yana yin mu'amala mai kyau da al'umar wannan mazaba da karamar hukuma wacce wannan sheda ce mai kyau mu kanmu da ba'an karamar hukumar Kumbotso ba mu'amala ce ta ada mu gashi mu kanmu duk abin da ya taso a karamar hukuma kuma kumbutsu za ku gabana wasa da shi. Saboda haka ina so amfani da wannan dama in muku godiya shi kansa shugaban karamar kuma in gode masa bisa inda yake tatiritiri yake ta kokari wajen kare mutunci da daga mutuncin jam'iyyar APC a wannan jaha da karamar hukumar Kumbotso. Duk mutumin da yake Kano ina so in gaya muku karamar hukumar Kumbotso ana tafi uwa ɗaya uba ɗaya dan majalisar tarayya da mai girma jagoran jam'iyyar APC Honorable Mustapha Hamza Buhari ba kwana wanda kuka ce dama walimar kuna yi ne domin taya mai girma gwamna da sanatan Kano ta tsakiya sa da mai girma dan majalisar tarayya Honorable Mustapha Hamza Buhari ba kwana saboda haka ne muku godiya da wannan taro.
Kabiru BBC Dala shugaban gamayyar kungiyoyi dake kare manufofin gwamnatin Kanduciya. Gwamnatin da a kwanakin nan ta fara dabbaka manufar yaki da almajirancin barace-barace wadda wannan batu ya fara yamutsa hazo tsakanin masu cewa an yi daidai da kuma waɗanda ke sukar matakin. Wasu dai ciki har da majalisar malamai ta jihar Kano na masu ra'ayin cewa hana barar abu ne mai kyau kuma daman ba addini bace. Amma kafin hanawar akwai buƙatar ɗaukar wasu matakai domin lamarin ya dure. Wadda idan ba a manta ba shi kansa gwamna an jiyo shi yana cewa dole ne ma dukkanin makarantun Allah da aka yarda da su su riƙa koyar da darasin lissafi da Turanci kuma duk wanda ba zai karbi wannan tsari ba to sai dai ya bar jihar Kano. Koda cikin tattaunawar da aka yi da guda cikin kwamishinonin gwamnatin ta Kano kan harkar addinai wato Dr. Muhammad Tahar Adamu lakabin Baba Impossible ya ƙara fito da irin matakan da gwamnatin za ta ɗauka domin cin nasarar wannan manufa.
Mun tanadi makarantu manya-manya guda uku, ɗaya a Bunkure, ɗaya a Kanwa a Madobi, ɗaya kuma a Kunci. Waɗannan makarantun suna da wajen kwanan yara, suna da wajen cin abincinsu, suna da ajujuwan da za su yi karatu. Za a kai malamai yaran nan da muke kamawa can za mu kai su a dafa musu abinci a ba su dama su yi karatun alkur'aninsu. Sannan mun ɗibi malamai adaran momi guda 50 duk wata za a ba malamin 20,000 almajirinsa kuma za a ba shi 200 kullum na cin abinci don kasi bara. Don haka waɗannan mun fara da tsangaya guda 50. Sannan mun ɗauki malamai guda 1,000 mun ba kowanne buhun shinkafa guda 3 da buhun gero guda 1 da kuma naira 10,000. Ya yi cefani. Sannan mun ɗauki malamai guda 350 kowane ɗaya daga cikinsu mun ba su 250 a kan su gyara wurarensu na tsangaya. Wannan shi ne matakin farko da gwamnati ta ɗauka. Kuma akan haka duk almajirin da muka kama ko dai ɗan Kano ne wanda shi ne nauyin gwamnatin jihar Kano take kansa, saboda haka za mu riƙe shi a wannan sashi ya yi karatu na addini da na alkur'ani da na zamani, ko kuma ɗan wata jiha ne iyayensa su zo su tafi da shi jiha su can da masu talla da 'yan jagora duk sai mun kama su sai sun je sun yi karatu. Ko dai su yi karatun alkur'ani ko kuma iya, amma babu hujjar da mutum zai zauna babu karatu. Duk yaro ɗan ƙarami ba zai yi jagora ba, ba zai yi yawon bola ba, ba zai sai ya yi karatu a wannan jiha.
Tun a makon jiya ne dai aka gano cewa wasu daga cikin mabaratan sun yi kememe akan bin wannan umarni na gwamnati wajen fitowa kan tituna suna ci gaba da barace-baracensu, wanda hakan ya sa aka ce rundunar Hizba ta bazama domin ganin ta kame dukkanin waɗanda suka yi kunnen ƙashin. To amma inda matsalar take shine yadda jami'an hukumar ta Hizba suka kasa tantance almajirai na makarantun Allo da almajiran yawo a tituna domin neman abinci, tare da kasa tantance masu nakasar da ke fitowa ba don yin bara ba sai don zuwa gurin neman abincinsu. Domin dai Aminu Ahmad Tudun Wada ya ce ya kamata a sake sabon lali.
Yanzu idan ka je gidan Hizba za ka je ka tarar da ba a kamo yara 'yan kulla ba, sai dai na kasasu waɗanda suka fito daga gida za su makaranta ko daga gida za su kasuwa ko daga gida za su gurin sana'a. Saboda haka in Hizba bata canja wannan abin da ake ba, to mun tabbatar da ba mai girma gwamna da yake magana yara 'yan kulle, to Hizba ta canja. Yanzu na kasasun mu take kamawa wanda na kasashe yana zaune a gurin sana'arsa. A shekarun jiya ran Asabar aka je aka kwashe mana yara sai da muka je muka yi yobilin su da kyar da kyar.
Amma wani zai mamaki a ce yau an samu mutane suna sana'a kuma kan doka da oda. A wace hujja aka dogara wajen kama su?
A hujjar kawai suna nakasassu, a ita aka kama su. Saboda haka yanzu shi ya za muke so mu sanar da jama'ar jihar Kano nakasassu yanzu su gwamnati ta koma kansu. Saboda 'yan kulle iyayen gidansu malaman da suka ɗebo su daga jihohin da suka ɗebo su sun ce ga su ga gwamnati, to sun fara gani. Yanzu in ka shiga gari duk inda ka san inda yara suke yawo suna bara da kwano, sun aje kwanukan sun makale da yara a gari. Mu kuma namu yanzu da yake nakasace a jikinsu babu ta yanda za su yi su zaje da jama'a gari.
An ce wai ba nakasashe sai kasashe, baka jin cewa wannan wani gata ne gwamnati take muku domin ku zabar ku je ku samu abin?
Yau gwamnati a nan Kano ta ɗauki mutum mutum 8000 aiki na malaman makaranta, kuma muna da professors wanda suke lecturer a BUK Kano, akwai wanda suke a Kumbotsa, akwai wanda suke, amma an dauki malamai mutum 8000 a Kano ba dau daya ba.
Amma an ce an diba wadanda ma aka ce ba daya ba, kuma ana ganin kamar na kasar ta kai matakar da ba za su iya koyarwa ba.
Babu na kasashen da ba zai iya koyarwa ba, da baki wanda baya gani yana koyarwa, wanda bai da kafa yana koyarwa.
Malam Aminu Ahmad Tudun wada kenan, guda cikin masu na kasar da basu kasa ba, ma'ana waɗanda suka saje da salon maganar Bahaushe dake cewa babu na kasashe sai kasashe.
Gautan fada da hujja ba gautan fada da makami ba.
Masauraro a madadin Nasir Salisu Zango da dukkanin abokanan aiki Salisu Baffayo Khalid Chetima Adam Suleiman da Umma Suleiman Ibrahim Ishaq dan uwar no da na gabatar ke cewa da ku a huta lafiya daga nan Freedom Radio muryar jama'a.